العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغ وتامي الفرما وتر رمضان هجرم منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبوت ايادة تريهو دا تلاتين دا ايا واندزو شابيوغ وتام اوغوس شكرا تدبو بي دا قوما منانان اتكين سورة الغافر زامتاش آية تبيو نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
الله سبحانه وتعالى باين يمنى بياني آية تبيو شيني وند يسوكد للتافي شيني القرآن مي جرما كو سوكد للتافي نم مي جرما دقوجن الله سبحانه وتعالى يكي bayan Allah ya ba kansa sunaye guda uku a wannan aya da ta gabata yace min Allah daga Allah yake Allah din nan kuma shine al-aziz mabuwayi al-alim mai cikakken sani sai kuma ya siffanta kansa da siffofi guda shida ga suna uku ga siffofi guda shida yace ghafirudh dhanbi shine Allah subhanahu wa ta'ala da yake gafarta zunubai wa qabilut tawb shine Allah subhanahu wa ta'ala mai karbar tuba shadidul iqab shine Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin ukuba zittawul shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'abocin fadala da alkhairi kuma la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai shi kadai subhanahu wa ta'ala ilayhi almasiru makoman mu duka da matattaran mu duka tana wajensa shi kadai subhanahu wa ta'ala wadannan sufofi guda shida suna dauke da kwadaitarwa kuma suna dauke da tsoratarwa kuma dama mumini an fi san rayuwarsa ta zama akan tsoro da kwadayi, kana tsoron azabar Allah, kana kwadayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka ce ghafiriz zambi, shine Allah mai gafarta zunubai. Gafarta zunubi ga ɗayan mutum biyu, wanda ya tuba da wanda bai tuba ba, duka Allah yana iya yafe musu. Ghafiriz zamb liman taba, ghafiriz zamb liman lam yatub. Sai dai zunubai sun kasu kashi uku. Akwai akbarul kaba'ir, muggan laifuffuka. Akwai al-kaba'ir, akwai as-saga'ir, wasu kan ƙara da as-sayyi'atu wal-lamam. Babban zunubi guda ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya yafewa shine shirka. Allah ta'ala ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Amma gafaran zunubi a gida biyu ne, akwai gidan duniya, akwai gidan lahira. Duk irin zunubin da kake a duniya, kowane iri ne, in ka tuba a duniya Allah zai yafe maka har da shirka din. Amma in mutum ya mutu yana shirka, Allah ba zai shigar da shi aljanna ba. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ghafiriz zamb, mai gafarta zunubi, wannan sifa ce ta Allah. Zunubi akwai sharadin tubansa, idan tsakaninka da Allah ka yi shi. Akwai sharadin tubansa, idan tsakaninka da bayin Allah ka yi shi. Akwai sharadin tubansa, idan tsakaninka da kanka ka yi shi. Zunubin da ka yi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai karɓi tuban naka ba sai an sami sharuɗa guda uku. Sharaɗi na farko yana nuna abin da ya wuce. Sharaɗi na biyu yana nuna abin da ake ciki. Sharaɗi na uku kuma yana nuna abin da zai zo gaba. Kenan tuba sai ya haɗa da jiya, da yau, da gobe, da ɗazu, da yanzu, da in an jima. To ya ake ai tuban jiya tunda ya wuce? An-nadamu ala ma fata, kai nadama, me yasa nayi shagiya, me yasa nayi zina, me yasa nayi caca, me yasa nayi kaza, me yasa nayi kaza, tur da ni, kash da ni, kai co da ni. Ka wa kanka kuka, kada ya zamo ana bada labarin za saban da aka yi ana dariya. Kasa wasu kan haɗu suna laifin ko suna bayanin laifuffukan da ya gabata, sai kaga ana kecewa da dariya, kai da fa mun sha kaza, ana tafawa ana dariya. To wannan kuskure ne. In har ka san abu ba daidai ba ne, kamata duk sanda ka tuno shi, to gabanka ya faɗi, hankalinka ya tashi, damuwa ta zo ma, kuka ya zubo ma, hawaye ya zo maka, shine alaman annadamu alama fata. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna. Watubu ila Allahi jami'an, ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayanku, ko ga dukkan zunubanku, ya ku taron mu'minai, ku sa ran ko za a yi muku rahama. A wani gurin sai Allah ya ce wa man lam yatub fa ula'ika humu zalimuna, wanda ya ki tuba to shi ne azzalimi. Kenan Allah ya kasa duniya biyu, ta'ib da zalim. Wa man lam yatub fa ula'ika humuz zalimuna, duk wanda ya ki tuba to yana cikin azzalimai. Kenan duk wanda bai tuba ba azzalimi ne ga kansa, ko ga waninsa, ko ga Allahnsa, ko ga addininsa, ko ga mutuncinsa. Sharadi na biyu, wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha, kada a ma wa'azi yanzun nan da ake wa'azin nan kana cikin wani sako, sai ka ji a cikin bayanin da ake yi na laifuffuka an taɓo wanda kake yi, amma yanzu ka fara, ko ka zo tsakiya, ko baka ƙarasa ba, sai ka ce bari in ƙarasa wannan, to baka tuba ba. sai dai ka bar shi nan take wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha nan take sai ka ce na bari alaman tuba kenan a yanzu tuban gobe kuma yayi niyya wanni yato Allah ya uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi ya kuma kudiri niyya ya dauki harama yayi azama cewa a gaba ba zai ƙara aikata wannan abun ba a cikin abin da ya rage masa na rayuwarsa wannan shine sharadi ukun da ya hada jiya shine nadama yau an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha gobe Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kun ga kenan tuba sai hada jiya da yau da gobe dazu da yanzu da in anjima shine cikakken tuba na saban da kai tsakaninka da Allah saban da kai tsakaninka da mutane kuma sai an ƙara daya akan wancan ukun ya koma hudu kai nadamar me yasa na cucuwa ne na zage shi ko na ci mutuncin sa ko na ci dukiyar sa ko na wulakanta shi ko na tozarta shi ko na yi hanya aka cuce shi ko ni na cuce shi ko na san za a cuce shi na yi masa shiru ko na san zai ci cutu na ziga shi ya fada cikin abin da zai cutu dan ne masa keta ko ne masa mugunta ko ne masa sharri ko ne masa hasada ko na cuce shi a dukiyar sa ko a ransa ko a mutuncin sa ko a addinin sa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna dima'akum jinananku banda duka banda zagi banda cin mutunci banda sara banda suka banda kisa banda naushi banda duka duka abinda zai taba jinin wani ka kiyaye kanka da shi a gaban Allah ranar alkiyama inna dima'akum wa amwalakum da dukiyarku banda sata banda fashi banda kwace banda sane banda algus banda ha'inci banda wawura banda handama banda babakere banda rubda ciki banda ƙara zero a bayan uku ko a bayan hudu ko a bayan duk wannan dukiya ce ta jama'a wa a'radakum da mutuncinku banda cin mutunci banda zagi banda kage banda sharri banda batanci ka bata mutum ka fadi mummunan abu game da shi kuma ba ai ba ko an yi ka ƙara shi ko ka yada shi duk wannan bai dace ba to in ka aikata wa mutum wannan bayan kai nadamar abin da kai masa a baya ka dau alƙawari a yau ba za ka yi masa ba ko kana masa ka tsaya kuma a gaba ba za ka yi masa ba to kuma akwai sharadi ɗaya da rage shine mai nauyin sai ka je ka tare shi gaba da gaba ka ce wani rannan na maka kaza ba daidai ba ko na zage ka ko na bata ka ko na ci mutuncin ka ko na ci dukiyar ka ko na zagi iyayenka ko na ce kai Ibnul Qayyim da Sheikh Usaimin sun tafi akan cewa wasafa mutum ta fuskoki guda hudu ma yakan iya bata shi kuma ka ce kaga mutum na yafi tsawo da yawa to sai ka je ka nemi afuwarsa duk da yana da tsawon da yawa ko ka ce yafi gajarta da yawa ko ka ce jibo yadda kullun yake tila wata riga jibe da yake kafa wani rawani jibe yake kafa wata hula hakunni jibe shi da Allah sufofin nan sun shafi halittarsa ko sun shafi shigarsa ko sun shafi dabi'arsa duk wanda ka taba a cikin wannan ka taba mutuncinsa Nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta kalli ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama suna tare da Annabi sai tace hasbuka min fulana ya ishe ka daga wance ma'ana gajeriya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kin fadi kalmar da za a ciro ta daga bakinki a jefa ta a cikin teku sai tekun yayi doyi yayi wari saboda munin wannan kalmar da kika ga yawa ƴan uwarki kuma gajeriya ce kuma daidai ta fada amma ta fade ta ne ta fuskar sako da ita kasa yanzu akwai abin da ake kira amaliyatu isqatir rumuz kowa yana kokarin zubar da kima da mutuncin dan uwansa wanda ba daidai bane to in ka masa wannan sai ka tare shi ka nemi tuban sa ya yafe maka don ya mutu fa ko ya tafi inda ba za ku haɗu ba, to sai kai ta istighfari, kai ta sadaka, kai ta addu'a, domin ka cika asusunka na lahira. Idan kun haɗu a lahira, ya ce ina haƙina, kana da jarin da za ka ɗiba ka biya shi. In kuma dukiya ce, sai ka ware iya wannan dukiyar, in yana da magada ka kai musu, in ba shi da magada sai kai amfani da wannan dukiya wajen yin sadaka da niyyar Allah ya kai masa ladan. To wannan shine zunubin da yake tsakaninka da wani, tsakaninka da kankanka. Nan ne ake neman tuba zarabunu, da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya ku masu imani, ku tuba zuwa ga Allah kyakkyawan tuba, tabbataccen tuba, ingataccen tuba, irin wanda mutumin nan da ya kashe mutum 100 yayi. Mutum ne ya kashe mutum 99, sai je wajen wa'azi ya ji ana kwadaitar da mutane rahama Allah. Dan bai kamata mai wa'azi ya dinga koran mutane daga rahama Allah ba. In ka tsorata su, sai ka kwadaitar da su. Kakkai ta kwadaitar da su sai su sangarce su koma murji'a. Kada kai ta tsorata su sai su sama har su zama khawarij. Su khawarij sun rinjayar da bangaren tsoro, sai suka dauki Allah kawai baya rahama, baya jin kai, sai an bi shi da yawa. In aka saba masa an zama kafirai. Su kuma murji'a sai suka kalli rahama Allah, suka ce kai kawai mu je mu ta saban mu, ai ya ma yi wa waɗanda suka fi mu sabo gafara. Waɗannan sai suka balbalce, suka susuce, suka sakwarkwace. Waɗannan kuma sai suka wuce gona da iri. Abinda ake so kuma daidaita gona da iri. Kada ka wuce gona da iri, kada ka kasa gona da iri, ka daidaita gona da irin da zaka shuka mata. Idan ka shuka mata kaɗan, ka kasa gona da iri. In ka wuce kuma ka wuce gona da iri, to wuce gona da iri da kasa gona da iri duk ba daidai bane. Me ya kamata a yi? Daidaita gona da irin da za a shuka mata. To wannan shine mutum ya tafi akan tafarki, yana jin tsoron Allah kai masa azaba, kuma yana kwadayin Allah yayi masa rahama. To mutane sun kasu biyar a wannan babi. Akwai wanda gaba ɗaya rayuwarsa ya gina ta akan tsoro, da aka kullum a firgice yake, kullum baya dariya, baya fara'a, kullum gane yake kowa arne ne. Duk sallan nan da ake da azumin nan da zakka da karatun Qur'ani, gane yake har yanzu ba a daidai ba, saboda ya tsorata da yawa. Sai yake so kowa ma ya tsorace, ya firgice, ya zama irinsa, har sai wasu wasi ya shigi mutum, yayi alwala so biyar, yayi alwala so goma, ya zo yana ganin rigarsa ma ba za ta yi sallah ba, ya nutso a cikin ruwa yana duba jikinsa ko akwai inda ruwa bai samu ba. Abin ya wuce gona da iri har ya koma wasuwasi. Wannan shine wanda ya gina rayuwarsa akan tsoro kawai. Wanda kuma ya gina rayuwarsa na biyu akan kwadayi kawai, shi kawai kwadayin rahamar Allah yake. Da haka kawai inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, duk ayoyin gafara ya san su, bai san na azaba ba. Saboda ko me yake sai kaga ya susuce, kullun da dalalacewa yake. An magana ce to gafara Allah ai tana da fadi, tana da yalwa, Allah mai jin kai ne, Allah mai rahama ne. Sai kaga ya susuce, ya sakwarkwace, sai kaga ya zama ba shi da himma, ba shi da harama, ba shi da azama, ya zama wato danci ma zaune. To wannan sai kaga ya lalace, kullun sa rahama yake ko baya aiki. Su sahabbai da suke sa rahama sai suka yi aiki, kai kuma ga sa rahama ko baka aiki. Wannan shine na biyu. Na uku, wanda yana jin tsoron Allah yana kwadayin rahamarsa, amma kwadayin ya fi tsoron rinjaye a rayuwarsa. Akwai na hudu, wanda yana jin tsoron Allah kuma yana kwadayin rahamar Allah, yana tsoron azabar Allah, amma kwadayin ya fi rinjaye a rayuwa, tsoron ya fi rinjaye a rayuwarsa akan kwadayin. Sannan na biyar, wanda yana jin tsoron Allah kada ya masa azaba, kuma yana kwadayin Allah ya yi masa rahama, amma ya daidaita biyun. To an tambayi malamai, wanne ya kamata mu rinjayar a yanzu? In kana da lafiya, suka ce ka rinjayar da tsoro, ka fi jin tsoro. In ka kusa mutuwa kuma ka rinjayar da kwadayi, domin haduwa da Allah ka dinga kwadayin zai maka rahama. Kun ga mutumin nan da ya kashe mutum 99, yazo neman fatawa wajen wani malam ariga, yace masa na kashe mutum 99 tunda ya ga shigarsa yayi kandama rawani da riga da kandiri da tasbaha da kaza, yana zaune kim a masallaci, yace masa na kashe mutum 99 kun ga shi sai ya rinja yadda bangaren tsoro. Shi kuma wannan yazo masa ne yana buƙatar rahama, amma sai yace kai nawa, yace 99, yace ina, ai Allah ba zai ma gafara ba, ya gamu da khawarij, yace Allah ba zai ma gafara ba. Sai ga to tunda Allah ba zai masa gafara ba, dan me zai tsaya 99? Ai ko jan carbi ake ana so a cike darin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu walhamdulillahi alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Saboda sai ya shake wannan mutumin sai da ya daina numfashi, ce tunda ba za a maka gafara ba, bai ga dalilin da zai tsaya 99 ba, kare ya je da 100. Saboda kai kashe shi ya je ya ci gade, har yanzu ana wa'azi akan dai Allah mai gafara ne. Sai dawo inda ya sa'a a karo na biyu, sai gamu da malami wanda ya san Allah, ya san mai laifin kuma ya san laifin, kaga ya san abu uku: ya san Allah shi mai gafara wanda aka wa laifin, ya san wanda ya laifin, kuma ya san laifin da aka yi. Sai ya dauki ba laifin ya sa shi a babunsa, mai laifin kuma ai ya zo ne zai bar laifin, kuma a duniya ne ba mutuwa yi ba, kuma abin da ya kisan kai ne, kisan kai kuma kashi uku ne: akwai qatalul amdi, kisan ganganci; akwai qatalul khata'i, kisan kuskure; akwai shubuhu amdin, mai kama da ganganci, shine qasdun amdun fil fi'li qat'un fil niyya, fi'luhu amdun qasduhu wa niyyatuhu khata'un, shi ake kira shubuhul amdi. A aikinka kayi ganganci amma a niyyarka baka nufi kisa ba, sai kisan yazo, shi ake kira shubuhu amdi. Kowane kisa daga cikin ukun nan yana da matsayinsa a shari'a. Idan mutum ya kashe mutum bisa ganganci, to zunubin guda uku ne, biyu ana iya warware su a duniya amma ɗaya ba zai warware ba sai an tsaya gaban Allah. Biyun da za a iya warwarewa a duniya shine su dangin wanda aka kashe a miƙa musu wannan da ya kashe musu dan uwa su kashe shi, faqad ja'alna liwalihi sultanan, to dan kada su su kashe shi da kansu, kisan ya ci gaba da faruwa sai gwamnati ta wakilce su, sai ta zartar masa da hukuncin kisa, an-nafsu bin-nafs. Kun ga shikenan an biya wannan haƙin. In kuma sun ce sun yafe, malamai suka ce sai a koma diya, diyan nan sai a karbi diya mughallaza, a karbi raƙumi 100 manya-manya, in ba raƙumi 100 a karbi miliyan 18 na kudin Najeriya, ko dirhami 12,000, ko dinare 1,000, ko rago 200, ko saniya kai 200, ko rago 1,000, abinda za a karba kenan. To amma shi kuma da aka kashe shi fa ai baya son mutuwar, to wannan sai sun je gaban Allah da shi da wanda ya kashe shi, sai kama hannunsa ya ce Allah tambaye shi mene masa ya kashe ni, to anan ne za a ƙara saragowar shari'ar. In kuskure ne, to haƙi biyu ya rage, shi ba shi da haƙi wanda aka kashe, saura na Allah da na 'yan uwansa. Na 'yan uwansa a ba su diya illa an ya saddaku, sai in sun yafe. Diyan nan shine a bada raƙumi 100 in raƙuma gare su, saniya 200 in sanu gare su, rago 1,000 in raguna gare su, naira miliyan 18 za a ɗora masa da danginsa su kawo a shekara uku, ko su kawo dinare 1,000 ko dirhami 12,000, abinda za su kawo kenan. Sai haƙƙin Allah, haƙƙin Allah sai ka sai baiwa ka ƴanta ta. Idan ka laliba babu bayi, kowa ya samu ƴanci, sai kai azumin wata biyu a jere, sai kai wata biyu a jere kana azumi, sannan Allah ya fi ma anan, to shi ba shi da haƙƙi. Sai ya ce masa ai ba abin da ya isa ya shiga tsakaninka da rahmar Allah, kawai ka bar garin ne, ko ka tuba shi yasa daga cikin shara'in tuba ka bar abin da ke jawo kai saban, sai kaga saban nan abokai na suke sawa nake yi, ko sana'a ta ce ta sa nake saban nan, ko zama na a unguwan nan yasa nake saban nan, ko zama na a garin nan yasa nake saban nan, to sai ka bar garin ko ka bar unguwar ko ka bar sana'ar ko ka bar abokan, sai ka shiga cikin abokai na gari wanda ba sa irin wannan saban. In ka waiwaya baya kaga ba abokin sabo, gaba ba abokin sabo, kudu da arewa gabar da yamma ba abokin sabo, kowa yana ta salati, yana istighfari, yana jan hadisi, yana jan aya, sai ka narke ka zama irin su. Amma ko ka tuba, in ka ci gaba da zama a cikin masu saban, sai a ce maka izgili, wani ashe fa ka tuba, ai mu ina da saura, wato kai yanzu tubabbe ne, sannan tubabbe, ai ke maka izgili har ka ga cewa tunda kowa yana yi, sai ka ji cewa to ni ma ƙara nayi, sai ka koma. Shi yasa ba wani gari da Allah yake ka zauna dole, babu shi a duniya. Cai inna ardi wasi'a fa iyaya fa abudun, kasata tana da fadi, in ka ji an matsa maka anan ƙara gaba, in an matsa maka a can ƙara gaba, kawai ina zaka ji dadin bautawa Allah, sai ka zauna anan. In ka ji wannan unguwar, mutanen unguwar ba su da kirki, ba su da haɗin kai, ba su da makarantu, babu haɗin kai, ba kaza, ana saban Allah, kuma kai yaki gyaruwa, sai ka sai da gidanka ka koma unguwar da ba a yi ka zauna. To sai ya ce masa ka bar garin, da ya yi hijira sai mutuwa ta same shi a tsakiyar hanya, ya yi rabi ya mutu. Mala'ikun azaba suka rugo da gudu don sun ga list ɗinsa a cikin waɗanda sunansa a cikin list ɗin ƴan wuta. Na rahaba suka rugo da gudu su kuma sun kalli aikin nan da ya yi na ƙarshe, shine ya bar garin ya tuba. Wannan suna cewa a bamu mu kai shi wuta bai taɓa alheri ko ɗaya ba, wannan suna a bamu mu kai shi aljanna ya tuba. Sai Allah ya turo mala'ika, wani mala'ikan daban, ya zo ya raba musu wannan, ya ce to yanzu yadda za a yi tunda ya tuban, a auna tafiyarsa inda ya fito da inda za shi, ta nan za a ga irin gaggawa da saurin da yake. In ya kusa kaiwa zuwa ga mutanen kirkin nan, to a masa gafara. In kuma ya fi kusa da garin da suka ake saban wanda ya koya shi ma yake yi, a kai shi wuta. Da yake Allah yana so ya masa gafara kuma ya tuba da gaske, ana aunawa sai aka ga ya a tsakiya ya kwanta. Amma kirjinsa ya dan shiga cikin inda za shi wajen mutanen kirki, sai aka fasa kai shi wuta, aka kai shi aljanna. A wata ruwayan ma a tsakiya daidai ya mutu 50-50. Allah ne ya yi wa ƙasar wahayi ya ce ɗan matsar da shi ciki, ɗan matsar da shi cikin mutanen kirkin, sai aka ɗan gusa da shi, aka auna sai aka ga taƙi guda ya ƙaru cikin can a ma'aunin da aka yi na kilomitan da ya baro da kilomitan da ya dosa, aka ce a kai shi aljanna. Saboda haka kyakkyawan tuba da kyakkyawan niyya shi Allah yake buƙata daga gare mu. Shi yasa wasu malamai suke cewa mutum yana iya yin bauta ta kai shi wuta, kuma ya yi sabo ya kai shi aljanna. Me suke nufi? Mutum yakan iya yin wata bauta ga Allah sai ta sa mata takama da riya da fariya da jiji da kai da shi wane ne, sai Allah ya ruguza aikin kuma ya sa shi a wuta. Wani kuma yana iya aikata sabo sai saban ya zama dalilin tubansa, sai kaga zuciyarsa ta karaya, ya zama mai tawadu'u. Wannan tsoron da wannan kwadayin da wannan kukan da yake zubar da hawaye, sakamakon wannan sai Allah ya masa rahama. Saboda haka bautar mai takama da saban mai nadama, waɗannan sukan, wanda yakan iya zama hanyar tsiransa, wannan kuma yakan iya zama wato hanyar halakarsa. Allah ya tsare mu. Shi yasa ce ghafiruz zam, Allah mai gafarta zunubi ne. Akwai hanyoyi guda goma da ɗan adam yake samun gafarar Allah. Shi yasa aka ce duk wanda ya tsallake hanya goman nan bai samu gafarar Allah ba, to shi yafi kowa taɓewa. Hanyoyi guda uku daga gare ka ne kai mai saurare da gani, hanyoyi guda uku daga mutane ne ƴan uwanka musulmi, hanyoyi guda hudu kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala suke. Hanya ukun daga kanka, na farko at-taubatu, ka tuba duk abin da kake ka tuba, wannan ita ce hanya mafi sauki ta samun gafarar Allah, tuba. Hanya ta biyu al-istighfar, kai istighfari. wataran za ku ga Allah ya hada tuba da istighfari ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, sai Allah ya hada istighfari da tuba. To malamai suka ce duk sanda Allah ya faɗi tuba bai hada istighfari ba, to istighfarin ya shige cikin tuban. Haka duk sanda aka faɗi istighfari ba faɗi tuba ba, to istighfarin wato ya shiga cikin tuban, can kuma tuban ya shiga cikin istighfarin. In kuma aka hada istighfari da tuba, to abinda tuba yake nufi abinda ya wuce, istighfari kuma neman tsari ga abinda zai zo gaba, shine ma'anar su. To kada kana istighfari kana sako, an ce wani ya aje kofin giya a gaban sa sai ce astaghfirullah, sai dan kurba wai wace ya kurba din ya mata istighfari, to sai ai sabo kurba ita ma sai ai mata istighfarin ta. Shi yasa wani yake cewa istighfarin mu ma yana bukatan shi ma ai masa istighfari, shi domin ba istighfari ne na gaskiya ba. To ya kamata kai istighfari daga istighfarin da kake wanda ba na gaskiya ba. To akwai hatsari mutum ya zama yana wasa da wannan. Hanya ta biyu shine istighfarin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi. Kai ta astaghfirullah, kai ta istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari, ni kaina nakan yi istighfari 100 ko 70. Gashi shi bai da saban ya gafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ma'asumi ne amma yana tuba zuwa ga Allah. Sannan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati, ka nemi gafarar kuskurenka da mu'minai maza da mu'minai mata. Na uku, innal hasanati yuzhibuna sayyiati, idan kai mummuna nemo wata kyakkyawa kwakwara ka shafe ta. In kai wani laifi aikata wani aiki mai kyau ya shafe shi. Wani mutum ya aikata wani sabo ya rungumi wata mata ya mata kis ya kaza, izo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ga me sakamakon wanda ya wannan laifin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shiru, sai Allah ya saukar da aya ce innal hasanati yuzhibuna sayyiat zalika zikra lizzakirin. Sai Annabi ya karanta masa wannan aya, sai ya ce ta wace ni kadai, sai Annabi ya ce gare ka ga kuma dukkan al'ummata. Shi yasa ya ce wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasani. Kun ga hanya uku kenan, istighfari, tuba, biyar da kyakkyawa akan mummuna ta shafe ta. Wannan shine abin da zaka iya wa kanka kai dan neman gafaran Allah. Abubuwa guda uku kuma daga mutane ne. Na daya addu'ar da muke yi, yanzu zamu tashi mu ce Allah muna neman gafara, ban ce ina neman gafara ba, na hada da kai. Wani yana zauna a cikin mu nan bamu san shi ba, amma matsayinsa a wajen Allah diya fi namu. Idan yace amin, saboda amin dinsa sai Allah duk ya yafe wa wanda muka rokawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi addu'a yace Allah kawa dukkan mu'minai maza da dukkan mu'minai mata gafara, to Allah zai kirga adadin mu'minai tun daga Annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya ya rubuta maka wannan ladan. Akwai lacca da nayi mai taken ya zaka tara wa kanka lada biliyan a minti daya. To daga ciki akwai wannan hujjar da na kafa da wannan hadisi cewa wanda yace Allah kawa mu'minai maza da mata gafara, to Allah zai kirga mu'minan dan kowa ka masa abin arziki. Tunda ka masa abin arziki ai ka samu ladansa, to sai an kirga adadin su gaba ɗaya, sannan a rubuta a littafin ka ya nema wa mu'mini tun daga zamanin Annabi Adam har duniya ta tashi ya musu addu'an gafara. To wannan abin hanya ce da mutane suke iya taimaka maka Allah ya maka gafara, domin da ba dan Allah yana yi wa wani gafara da addu'ar wani ba. Ai Annabi Nuhu ba zai ce rabbi ghifrili wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati. Kun ga ya roka wa kansa gafara da iyayensa da mu'minai maza da mata. Haka nan mu ma Allah ya koya mata yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم kun ga wani ya nema wani gafara kenan shine abu na daya abu na biyu wani ya kyakkyawan aiki da sunanka ko ya dauki ladan aikin ya baka kamar kana da da sai ya ce baba na ya rasu amma bai aikin alheri da yawa ba in ma yayi da yawan ba a san wanda aka karba ba bari in gina masallaci ko in gina makaranta ko in gina library ana karatu ko in gina asibiti ko in sa transformer a wani gurin da ake bukata ko nayi gada ko na ba wasu matasa scholarship su je su yi karatu ladan Allah ya bawa babana ko ya bawa kakana ko ya bawa dana ko jikana ko dan uwana wannan aikin alherin da kai da sunan wani shi ma za a rubuta masa ya samu lada to idan wani yayi aikin alheri ya baka ladan don aikin alheri biyu ne akwai wanda yake karban niyaba ma'ana wani zai iya da sunanka akwai kuma wanda ba wanda zai iya da sunanka sai dai kowa ya wa kansa in baka yi shi ba har ka mutu wani ba zai iya baka ba kamar imani yanzu ka ce wannan kalmar shahadata wani ba wani ba a bada ita kai in ka bada ita ta kafa ba a ba mutum imani in ya mutu bai ba a ba mutum sallah in ya mutu bai ba amma akwai ayyukan da shari'a ta yadda a yi wa mutum a bashi ladan kuma zai same shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bude wannan kofar yasa aka siyo masa rago guda biyu sai ya yanka guda daya yace wannan nawa ne ni da iyalan gidana aka kwantar masa da na biyu sai yace ni wannan na yanka wa duk wanda bai samu damar layya ba a cikin al'ummata kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai taba yin layya ba har ya mutu bai samu halin layya ba to ya shiga cikin ragon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yankawa waɗanda da basu da hali a cikin al'ummansa. Hanya ta uku da muminai za su iya taimaka maka Allah ya maka gafara shine ceto. Duk da ceton Allah zai bada dama a yi ceto kuma sai an samu sharadi uku wanda za a ceta da wanda zai ceta da izinin Allah subhanahu wataala duk sai Allah ya yarda da mai ceton da wanda za a ceton kuma ya bada izini. To amma yakan ceto yakan amfani wani akwai ceto da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama har kashi shida daya a duniya biyar a lahira na duniyan duk wanda ya kalmar shahada to ai Annabi ya cece shi domin shi yazo da kalmar shahadan yayi duk wanda ya sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yabi iyaye yayi gaskiya yayi amana yayi mutunci yayi tausayi ya hada kai yayi dukkan abinda Annabi ya koyar ai shi da ya bi Annabin sallallahu alaihi wasallama Annabi ya samu ladan duk al'ummansa gaba daya tunda shi yazo da alherin suka koya man dalla ala khairin falahu mislu ajr fa'ilihi mu kuma da muka bi shi muka gasgata shi Allah ya cece mu ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai ceto kuma manya guda biyar a lahira ceto na farko shi ake kira ash-shafa'atul kubra wanda Allah zai yi fushi duk duniya ba mai iya magana da mutane da aljanu da kowa da kowa a je wajen annabawa tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kowa ya ce a je wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama zai doshi Allah yana masa kirari yana yi masa yabo yana yi masa wato girmamawa sai Allah ya je ya sujjada a gaban Allah sujjada zai sai Allah ya ce masa irfa'a ra'asaka daga kanka wasal tu'ta roki me kake so a baka washfa tushaffa nemi ceto a baka sai ai shafa'atul kubra a ce to an cici kowa ma a zo ai hisabi anan ne za a ba annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya shigar da mutum 70,000 aljanna in yace ya gode sai a ce anninka ya koma 70,000 sau 70,000 wanda ke bada biliyan 4 da yan kai to yanzu wannan a ce duk biliyan 4 nan ba kai ai mutum ya gama yawo to in baka samu shiga can ba akwai ceton muminai akwai ceton malamai akwai ceton shahidai wani duk wanda ya shahada za a bashi dama ya ceci mutum 70 daga iyalan gidansa iya familinsa kaka baba yan uwa shakikai li abbai li ummai a cikin waɗannan Allah zai bashi listin mutum 70 wanda ba sa shirka a ce su zo su wuce saboda dan uwansa ya shahada kamar wanda ya haddace alqur'ani yayi aiki da shi za a bashi ceton babansa da babarsa a ce dakko babanka zaunar da shi a kujerar can dakko babarka ma zaunar da ita a kujerar can ceto na biyu a shiga aljanna in an je kofar aljanna ma a rufa za a tarar da ita an baka certificate dinka tafi aljanna ma ka je ka tarar da ita a rufe sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwankwasa ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak zan kwankwasa aljanna a ce wane ne in ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama sai a ce kai akai umarni a bude ba da wani ya zo gabanin ka ya kwankwasa ba za a bude masa ba to sai a shiga ceto biyu kenan ceto na uku a cikin aljannan ma za a ce dawane 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 iya aikin su da matsayin su a ƙasa suke amma an roki alfarmar a ƙara musu daraja su yi sama wannan shi ma ceto ne sannan sai ceto na hudu shine ƴan wuta waɗanda sun shiga wuta amma ba sa shirka sun shiga wuta amma ba kafirai bane sun shiga wuta amma ba ni munafikai bane munafincin aqida kawai dai sun yi tabargaza su ne amma suna da aqida mai kyau sai dai tabargaza aiki ce ta lalata su kuma ba su samu shiga ce tancan ba to sai a kai su wuta suna cikin wuta ana ta dukan su ana ta narkar su ana ta musu duka amma kun san wani abu na Allah duk inda kake alwala ba zai kone ba ko duk inda yake alwala ba zai kone ba dan kai ba ma so ka shiga kamar yadda ba ma so mu shiga shi ma ba ma so ya shiga amma Allah ya kaddara sai sun shiga to inda duk mutun yake alwala ba zai kone ba fuskar sa tana nan fari kal wuta ba za ta iya ratsawa ta kona inda ake alwala ba da hannu da kunne da kafa iya idan sau zuwa kasa ragowan ku diya babbake ya koma gawayi to sai a ce waɗannan iya azabar da za a yi musu a wuta ta kare a je a fito da su mumine za su roki wani su ce Allah ƴan uwan mu wanda muna komai tare da su mun neme su aljanna gida gida loko lokon aljanna ba sa nan Allah ya ce suna wuta to Allah a fito da su tunda ba su shirka ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama zai je a ce duk a fito da wanda yake kalmar shahada wanda duk yake da la ilaha illallah ya fito duk sai a fito da su to iya kuma abin da ya rage sai bakake kirin ƴan wuta dindindin akwai wasu kuma suna kasan wuta shine ceto na biyar suna can kasa su ba za a fito da su ba har abada amma za a nema musu alfarma a curo su su dawo sama maimakon can kasa su dawo sama ai musu takalmi da wuta amma takalmi da wuta iya kafar su ce kawai take taba wutar amma saboda bala'in ta kwakwalwar su tana zubabbaka a sama to su ma an musu alfarma domin an rage su daga kasa an dawo da su sama to waɗannan abubuwan guda hudu su guda uku sune wanda zaka amfana da su daga wajen mutane sai abubuwa guda hudu daga Allah na farko bala'i da ke samun mu kai targade ka kare wani ya zabga ma mari ka fita ba kai ciniki ba kai fancu ka bata rai kai kuka kai bakin ciki kai asara tarai ko ta kudi ko ka rabu da wanda kake so wannan musifu ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir as-sabirin kun ga a wannan aya an taba komai bi shay'in min al-khawfi a firgita mutane mutun ya firgita ya razana hankalin sa ya tashi ya tsorata ya shiga wani bala'i wannan ba tsoro bane to shi ma Allah ya ce zai jarabce mu wataran ya tsorata mu wal-ju'i wataran a shiga yunwa ka tashi ba abinda zaka karya ko ba abinda zaka yi karin kumallo ko yunwar dare yunwar dare ba ta da dadi a ce mutun yayi 000 bai karya ba bai ci na rana ba bai ci na dare ba ko ci a yayi 010 ya ci na safe bai ci na rana ba sai jira dare akwai wanda yake transfer din ma cin rana na safe a maida shi karfe 11 dan ya gusa kusa da na dare saboda ba na rana sai a dan dago na rana ya dan hadu kusa da nadare sai a ci guda biyu saboda rashi. Allah ya ce to sai na sa ku a yunwa. Kai wata ran abincin mana nan kakka ce to ai ni ina da hali, sai Allah ya shagaltar da kai har abincin ya huce, har olsa ta kama ka. Yaji an ce mai kudi olsa ta kama shi, kai ka san ba rashin abincin bane shagala, sai a sa maka wata damuwa kai ta tunani ko kai ta lissafin kudi ko lissafin dukiya ko lissafin kaza har abincin ya huce baka ci ba, har wata cuta ta kama ka ta rashin cin abinci akan lokaci. Wannan ba yunwa bace? Yunwa ce. Ko kuma ai noma abincin bai kai ba, arzikin da aka noma bai kai ba, shi ma yunwa ce. To wannan duka Allah ya ce zai jarabce mu. Wa naqasin min al-amwali, da tawayar dukiya kana juya kudi a samu asara ko ba a samu riba ba, ko kudin su lalace ko ai gobara su kone ko su fadi ko a sace, duk wannan naqasin min al-amwali ne. Wal anfusu, da rayuka, dan uwanka ya mutu, shakikinka, li'abdinka, babanka, matakka, dan uwanka, danka, jikanka, duk wannan naqasin min al-amwali wal anfusi was samarati, da yayin itace a ce an yi fari ba a samu abincin da za a ci ba. To sai Allah a ƙarshe ya ce me, wa bashirus sabirin, duk bala'in nan in ya same mu Allah ya ce ku yi haƙuri, a yi bishara ga masu haƙuri, waɗanda sun san abin daga Allah ne. Su waye masu haƙuri? Allazina idza asabatuhum musibatu, su ne wanda idan musifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba suna hadawa da qalun bane. Dan na jone yana cewa qalu inna lillahi wa inna, nace cire qalu din, ai qalu din hikaya ce kawai, cewa zakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba sai ka ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba, in ka ce qalu sun fada kenan kai ba kai a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai Allah ya mana alƙawarin zai mana abu uku idan muka faɗi wannan, sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim, wannan suna da salati daga wajen Allah kai tsaye, wa rahma, kuma Allah zai musu rahma, wa ulaika humul muhtaduna, wannan kuma su ne shiryayyu a wajen Allah. Kunga kenan musifar da take samun mu, ciwon kai, zazzabi da sauransu, da malaria, duka daga Allah ne. Na biyu, azabar kabari. Wani duk wani abun ba zai kankare ma zunubi ba sai ya shiga kabari. An ce man rabbuka ya kasa amsawa, man nabiyuka ya kasa amsawa, ma dinuka ya kasa amsawa, sai ai ta dukansa har zuwa ranar alkiyama. Ta nan duk abin da ya wa Allah sabo a nan za a girgije shi. In ya ci duka ranar fita daga kabari ka ganshi fes, saboda ya daku da guduman mala'iku sai ya fita fes daga kabari. Shi yasa annabi yake addu'a, Allah ka tsare mu azabar kabari. Na hudu, akwai hadisi da ya zo a cikin Bukhari da Muslim na uku kai, wanda Allah yake wa bayinsa cewa idan an tsallake gadar wuta kafin a kai ga aljanna, Allah zai ce kowa ya tsaya a nan, wanda da yake da hasada ko yake da korafi ko yake da wani abu tsakaninsa da wani, a tsaya a tantance, a tace, a wanke sarai, a dawo fes, yadda ba wani abu da kake jin dan uwanka ya maka ko kai masa kafin a shiga aljanna. To anan ma ana yafa zunubi. Abu na goma wanda yafi kowanne mahimmanci duka shine rahmatu arhamur rahimina. Allah ya ce kawai ka wuce, kai sabon baka tuwo bai ce ka wuce, ko ba wanda ya isa ya ce ka tsaya, ko akwai shi? Wannan hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari. Akan wannan, wani malami ne mai wa'azi ya wuce wani yana sabon Allah, ya ce ka daina sabo ba kyau, yace ya ci gaba da sabansa, ya wuce. Gobe ma yazo ya tarar da shi yana sabo, yace ka daina saban nan. Shi dai bai ya ci gaba da sabansa, shi ma ya wuce. Jibi, sai yace tunda na maka wa'azi sau uku baka daina sabo ba, to wallahi tallahi Allah ba zai maka gafara ba. Sai malamin ya mutu, shi mai saban ya mutu, Allah ya tsaida su a gabansa. Yace wa malamin, kai ne mai cewa ba zan yi gafara ba, kai ka isa ka sa min doka ko ka sa ni ko ka hana ni? Kai din da kace ba za a yi gafaran ba, kai ka tafi wuta. Shi kuma da kace ba zan masa gafaran bai tafi aljanna. Akwai wanda sai ya canza wannan hukuncin? Wani shake kira rahmatu arhamar rahimina, wani sai ya jawo ai maka rahama kai baka bai sabo ba, je can ya yanke maka hukuncin ba za ka shiga ba, kuma Allah ya shigar da kai. Shi yasa ba a so duk iya wa'azinka ka ce akwai wanda ba za a wa gafara ba. Kar ka shiga tsakanin Allah da bayinsa, baka san sirrin da ke tsakanin Allah da bayinsa ba. Kai dai in Allah ya ce da kyau ka gaya musu, in ya ce ba kyau ka gaya musu, amma zai musu rahama ko ba zai musu ba, kyale shi da su. shikenan wannan sune asbab guda goma da Allah yake jin kambayi ta hanyar su. To duk wanda ya tsallake goman nan shine shaqi na dindindin, Allah ya tsare mu. Isa Allah ya ce wa qabilit taw, mai karbar tuba ga wanda ya tuba, shadidul iqab, mai tsananin uquba, kuma sai ce zuttaul. Kun ga an faɗi azaba dan kaka firgita da yawa sai aka ce zuttaul, ma abocin falala ne da alheri ne da jin kai ne ga bayinsa. Malamai sun fasara zuttaul da cewa ana cewa fulanin zuttaulin ala qaumihi, ai zu fadlin, wane yana da martaba, yana da alheri ga mutanansa, ana nufin daraja. Malam Ibn Qutayba yace ana cewa qul alayya yarhamukallah, ai tafaddal alayya, kace yi min alheri Allah ya saka ma. Akan yi amfani da kalman qul, qauli din a majan wajen neman alheri daga wani. Sai Allah ta'ala yace la ilaha illa huwa, ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta da gaskiya sai Allah. Ita ce kalmar la ilaha illallah, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana alkawari, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda duk kalmarsa ta karshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna. Allah ka sa muna ciki. Tana da sharadi guda bakwai, wa bi shurutin sab'atin qad quyidat li'annahu la yantafi qa'iluha illa bi itmam hadhihi shurut, العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب إليه المسير. الله يجي دوكا ما قريش ذا أقوما دا واند يبي دا واند بيبوبا دا واند يديدي دا واند يكسكوري دوكا قبان الله ذا أتارامو. الله يسامو چكين جن قنسا. نعم.
ما يجادل في آيات الله إلا الذي فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
الله سبحانه وتعالى ما يجادل في آيات الله، ba kowa ne yake jayayya a cikin ayoyin Allah ba, al-ayatu shar'iyya wal ayatul kauniyya, illa allazina kafaru, sai waɗanda suka kafirta, su suke jayayya, suke musu, suke hankade, suke ture ayoyin Allah, suke imani da su ko suke nasabta su zuwa ga Allah. Fala yagrurka taqallubuhum fil biladi, kada jujjuya wasu a cikin gari da dukiyoyinsu da gidajensu da mulkinsu da iliminsu da ɗaukakarsu, kada ta yaudare ka. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam. Allah ya ce kada ka ga kafiri da katon gida ko da katuwan mota ko da mulki ko da kuɗi ka yaudaru, ina ma kai ma kafiri ne. Ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu lazu hazzun azim, kace ina ma an bani irin abinda aka ba qaruna, da kuma aka halaka qaruna sai ga mutane suna waika anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, laula amanna allahu alaina lakasafa bina aw lakusifa bina aw taqira'an. To kun ga kada ka ga mutun da kudi, inda ba shi da imani kudin nan shirme ne, mulkin nan shirme ne, ilimin nan shirme ne, girman nan da dukiyan nan duka shirme ne, in mutum bai imani da Allah da manzansa da musulunci ba. Kazzabat qablahum qaumu nuhin, Allah ya ce gabanin kafiran Makka su ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ai ba sabon abu bane, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wal ahzabu min ba'dihim, da kuma kungiyoyin kafirai iri iri bayan annabi Nuhu, ko bayan mutanen annabi Nuhu, wa hammat kullu ummatin, Allah ya ce kowace al'umma ta yi harama, ta yi niyya bi rasulihim, da manzansu, li ya akhuzuhu, dan su danke shi, su daure shi ko su kashe shi. Kowanne sai da suka kaiwa annabinsu hari, wasu annabawan an kashe su, wasu annabawan an daure su, wasu annabawan an kore su, wani annabin zai zo ranar alkiyama ma ko mutum ɗaya bai imani da shi ba, wani annabin da mutum ɗaya zai zo, wani da mutum biyu, wani da mutane da yawa, wani ma kai an kashe shi, kuma annabin Allah ne. Wajadalu, Allah ya ce sun yi jayayya bil batil, da barna da ƙarya, liyudhidu bihil haqq, dan su tunkuɗe gaskiya da wannan ƙaryar. Fa akhaztuhum, Allah ya ce sai na danke su na kama su. Fa kullan akhazna bi dhanbihi, kowanne akwai irin kamun da nayi masa. Fa kaifa kana iqab, Allah ya ce yaya azaba ta take ga waɗanda suka cancance ta. Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika, Allah ya ce haka nan kalmar Allah mahaliccinka ta tabbata, shine zai azabtar sai ya cika wutar jahannama. Wa tamar kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina, to wannan kalma ta Allah da yace sai ya cika wutar jahannama maqil, kai sai ma ya tambayi jahannama, wai abinda na zuba miki ya ishe ki haka kin koshi kin cika fal, tace hal min mazidin, akwai dan wani ragowa, in akwai wasu a karo su akwai guri. Bisa wani wai ana ce masa ko jahannama ta cika sai yayi jemage, aba ma za ta cika ba, in dai zaka shiga sai da kai, mutun ya daina wasa da Allah ko da azabar Allah. Kazalika haqqat kalimatu rabbika, haka nan kalmar Allah mahaliccinka ta tabbata, alal lazina kafaru, abisa waɗanda suka aikata kafirci. Menene? Annahum ashabun nari, su dinnan matabbata ne a cikin wuta. Wannan aya ta faɗi abubuwa da dama da ya kamata mu nazari a kansu. Na farko, Allah ya ce ma yujadilu fi ayatillah, babu wanda yake jayayya a cikin ayoyin Allah. Ya kamata mu san jayayyan nan menene jayayya, domin wataran Allah yakan yabi jayayya, wataran ya kushe jayayya. Kenan akwai aljidalul mahmud, akwai aljidal almazmum, akwai jayayya ta gaskiya da aka yadda da ita, akwai jayayyar da ba a yadda kai ta ba. Ya kamata mu san bambanci tsakanin jayayyar da shari'a ta yadda da ita, da Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, da mutanen annabi Nuhu suka ce kad jadaltana fa akasarta jidalina fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. To abinda aljidalu yake nufi, akwai aljidalul mazmum, akwai aljidal almamduh. Aljidalul mazmum, jayayya wacce ba a yadda da ita ba, huwa fi taqriril batil, kazo kana kokarin kafa ƙarya ko goya ma ƙarya baya ko kare ƙarya ko taimakon maƙaryata, da iliminka ko da kuɗinka ko da hikimarka ka dinga goyawa maƙaryata baya don a tabbatar da ƙarya. Wannan shine jayayyar da ba a yadda da ita ba. Wa talabil mali, da kuma yin jayayya don ka samu kuɗi. Wal jahi, da yin jayayya don ka samu girma da matsayi, wajen kare ƙarya da goya ma ƙarya baya da kare ƙarya da kuma yin shiru ana ƙarya, duk wannan jayayya ce bil batil. Wal jidalul mamduhu, shi kuma jayayyar da shari'a ta yadda, huwa fi taqriril haqqi, shine ka dinga kokarin tabbatar da gaskiya, taimakon gaskiya, kare gaskiya, raddi ga waɗanda suke sukan gaskiya da dalilai da hujjoji ingantattu. Wa da'awatil khalqi ila sabilillah, da kiran mutane su koma wa hanyar Allah. Wazzabbi an dinillahi ta'ala, da kokarin kare addinin Allah, da abinda Allah ya baka na kuɗi ko na ilimi ko na mulki ko na wani abu. Aljidal, malamai suka ce almufawadatu ala sabilil munaza'a, abinda ake kira jayayya shine mu yi fito na fito da kai, ko wani ya fito na fito da shi, ala sabilil munaza'a, ta bangaren jayayya, ina ja kana ja, ko yana ja kana ja. Wal mughalaba, da kokarin wani sai yarin jayi wani. wa asluhu daga asalin sa ana cewa jadaltul habla na tufke igiya shine asalin jidal jadaltu alhabla na tufke igiya ai ahkamtu fatlahu idan kai masa tufka mai karfi mai kwari sai a ce jadaltahu ana cewa wajadaltul binaa na inganta gini na yayi kwari idza ahkamtahu ana cewa dur'un majdula wato an yi sulke mai cikakkiyar saka ana kiran shahu al-ajdalu as-saqaru al-muhkamu al-binya wal-mijdalu haka gari ko gini mai kwari ana kiransa mijdalu daka asalin jidali a wajen wasu malamai suka ce al-jidalu as-sura ko kawa wa isqatul insani sahibahu al-jadalati da mutun ya dinga kokarin sai ya dauki wani ya lailaya shi ya nana shi akan sumunci to ana kiran wannan jidali to Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mana ko malamai sun yi kokarin kallon ma'anar jidali a cikin alqur'ani na farko za a kalli mawdu'ul jidali me yasa ake akan me za a yi jidalin na biyu waqatul jidali a wani lokaci ya kamata a yi jidali na uku halul mujadilina yaya yanayin masu jidalin yake na hudu natijatul jidali me ake so a tabbatar kowane sakamako za a samu in an yi jayayya kafin kai jayayya da kowa ku kalli waɗannan abubuwan guda hudu akan me za ku yi jayayya me yanayin wanda za ku yi jayayya da shi a wani lokaci za ku yi jayayya in an yi jayayya wani sakamako za ta bayar in kuka lura sai ai jayayya dari ba a samu haduwa akan kwaya ɗaya ba to akwai kashakashen jidali akwai aljidalu fillah wa ayatihi jayayya a cikin samuwar Allah ko ƙaryata siffofin Allah ko kamanta Allah da halittarsa Allah ya ce wa hum yujadiluna fillahi suna jayayya cikin rashin yadda da samuwar Allah ko korewa Allah abinda ya tabbatar wa kansa ko siffanta Allah da abinda bai siffanta kansa da shi ba ko kin kiran Allah da sunayen da ya kira kansa da shi na biyu aljidalu fil qur'an mutum ya dinga jayayya a cikin alqur'ani yana daukan wata aya ya daki wata aya da ita jayayya da qur'ani kuma ko jayayya akan ƙaryata alqur'ani ko daukan wani shashi na qur'ani a buga akan wani shashi ana kiransa jayayya a cikin qur'ani wanda take iya fitar da mutum musulunci akwai aljidalu fil qadari jayayya akan kaddara mutum abu ya same shi ko ya ce ai da ba dan Allah ba ma da ba za mu shiri ba Allah ne ke nan ya hana mu shiriwa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna da Allah ya ga dama ai da ba za mu saba masa ba wannan jayayya ne a cikin kaddara ka bi shi mana kace Allah ya kaddara ka bi shi da ka sabe shi kace ya kaddara ka sabe shi sannan akwai jidalum ahli al-ahwa jayayya da waɗanda suke kan san zuciya in ka ga ba masu shiriwa bane baka da bukatun yin jayayya da su sai kai shiru ka kyale su su je su ci gaba da nasu bayani ka ci gaba da naka bayani abinda ke gaskiya Allah zai tabbatar da shi abinda yake ƙarya Allah zai rufe shi zai rusa shi lokacin da al-Imam Malik ya rubuta muwadda sai malaman zamanin sa suka ga muwaddan nan ta samu karbuwa kowa sai ya shiga daki shi ma ya rubuta muwadda sai aka ce Imam Malik yanzu gari ya cika da muwadda muwaddan wane sai murmushi yace wanda aka yi dan Allah shine zai tabbata ba su shekaru mu gani yanzu kai ka san da wata muwadda ma a duniya an ba ta Malik ba dan Allah ya shafa ragowar saboda ba su suka yi niyyayi ba sai da suka ga yayi wai dan su ma su yi sai suka fito da nasu dan su yake sai Allah ya ruguza nasu ya tabbatar da nasa to shine jayayya da wato masu ban san zuciya bata lokaci ne akwai aljidalu biduni ilmin sahihin ka kama jayayya baka da karatu kai ne akan gaskiya wanda zaka yi jayayya da shi yana kan ƙarya amma yafi ka surutu da baki kai baka da karatu kuma ga ka da fushi da an fara jayayya sai ya tono abinda zaka yi fushi da kai fushi sai ya ce an kada shi yace ne ai tafi rabu an kada shi kuma kai ne da gaskiya amma ka shiga jayayyar da baka shirya ba in kana jayayya da mutum kada ka bari ya fusata ka ko ya dora ka ya dora wata magana akan harshen ka ka fada dan zai iya fusata ka sai ka ce an yi din sai ya ce kun ji ba shi ba da kansa yace an yi in ka ce fushi ne to wace ma ana fushi in ana jayayya su ya Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan akwai kuma aljidalu bi qasadi dahdhil haqqi wa nusratil batil, jayayya domin ka rushe gaskiya ka taimaki ƙarya, wannan shi ma haramun ne. Wa yajadulu allazina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Akwai kuma an yaksura min aljidali, mutun ya fiye jayayya a sana'a, ana jayayya da shi a kasuwanci, ana jayayya da shi duk inda yake jayayya yake, har mutane su ce wani ya fiye musu da jayayya. Shi komai sai an yi jayayya, addini ya jayayya, siyasa ya jayayya, kasuwanci ya jayayya, kullum a kasuwa bakinsa ya bushe, ga koshiya a gefen bakinsa ta yi fari fat saboda jayayya, kuma sisin kowa ba zai samu ba. To wannan kada mutum ya maida wannan, shi ake kira aladdul khisam. Sannan an yi jadilal mar'u anil kha'ini, mutum ya yi jayayya wajen taimakawa wanda ya zama maha'inci don ka taimaka masa. Allah ya ce wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima, a ce dan uwanka ne ko kungiyar ku daya ko garin ku daya sai ya zama shine bai da gaskiya, kai kuma kake kokarin ka taimake shi dan jinin ku daya, to wannan jayayya kenan wajen kare maha'inci. Sana an yujadila fil haqqi ba'da ma tabayyana lahu, mutun yayi jayayya da gaskiya bayan ta bayyana a gare shi. Allah ya ce jadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzuruna. Sana aljidalu fil hajji, jayayya aikin hajji. Allah ya ce wala jidala fil hajji, ba a jayayya aikin hajji. Sana an yakuna alqasdu min aljidali almumaratu wal khisamu, ya zama nufin da yasa mutun yake jayayya domin kawai ya fito da kansa, ya daukaka kansa, ya shaharantar da kansa, sai ya ta jayayya, har neman ma a zo ai jayayya yake. Duk mutumin da kaji yana tallan kansa, na shirya in akwai wanda zai ja da ni ya fito, to ya gama yawo, ya gama yawo, bai san abin da yake ba. Akwai kuma aljidalu li damsi nuril haqqi, mutum ya jayayya dan ya fice hasken gaskiya. Allah ya ce wa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Shi sa Ibn Qayyim yake cewa la tufni umraka fil jidal mukhasiman innal jidal yukhillu bil adyani wa hadhar mujadalatir rijal fa innaha tad'u ila shahana'i washana'ani wa idha qararta ila al jidal wa lam tajid laka mahraban wa talaqati safani faj'al kitaballahi dir'an sabigan wa shar'a sayfaka wabdu fil maidani was-sunnata al-baydaa dunaka junnatun warkab jawad al-azm fil jawlani. Ibn Qayyim yace kada ka kare rayuwarka cikin jayayya da mutane, a ce wani ya maka raddi kai ba kai masa raddi, wani ya taba ka har akwai radd, wani yace raddi ala wani, sai shi ma yace ar-radd ala radd wani, sai wani yazo ya kara yace radd 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 wani, sai da aka yi raddi hawa takwas akan mas'ala daya, ko mas'ala gayyata mustahabbi ce, in kai zaka samu lada an ka bata ba alhaki, shine aka kara rayuwa wajen raddin 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 radd ala raddi wani, din rudud kawai ai tarar daraddi, wani ya taba wani mai masa raddi, kai an cewa kai ba a raddi anan, to raddin me? To wannan raddara da Ibn Qayyim yace la tufni umraka fil jidali, kada ka karar da rayuwarka cikin jayayya, kullun kana jayayya, mukhasiman kullun abokan rigima kake karawa. Ai baya daga cikin hikima in kana da, an ce maƙiyi daya yana da yawa, masoyi dubu yayi kadan, kula da wannan, in kana da masoya dubu kaka ce sun isa, yi kokari su koma dubu da daya, in kana da maƙiyi daya kaka ce shi kadai ne, maƙiyi daya na da yawa, masoyi dubu kuma kadan ne, ma'ana kakkare na maƙiyi. Ba daga cikin hikima mutum ya maida kansa mai fada da kowa shakundum, total war, kowa abokin fadanka ne, ba wannan ba hikima kai ta fada da kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yaki a gaba sai ya sulhu da baya, in zai yaki a gaba sai ya sulhu da na yamma, don kar su hada kai a zo masa ta baya a zo masa ta gaba, shine hikima ta zaman duniya, kaka maida kowa abokin rigimarka. Wani ma shi yake sana'anta makiyansa da kansa, wani ma kuskure ya sai ka maida shi makiyanka, akwai wanda yake maida mutane makiyansa da ganga ko bai sani ba, masoyinka sai kai masa mummunan da san da zai koma makiyanka, kaga kana yawaita kanka makiya sai su hadu su danne ka. To yace kakka karar da rayuwanka cikin jayayya, jayayya tana bata addini. wa hazar mujadalatar rijali, ka kiyayi kanka daga jayayya da mazaje, fa innaha tad'u ila shahana, tana kira zuwa ga gaba, wa shana'ani da kuma kiyayya. Wa idzar turilta, in aka buƙatar da kai ila aljidali, wani ya tilasta sai yayi jayayya da kai, ko kaga yana kokarin rushe gaskiya ya tabbatar da ƙarya. Walam tajid laka maharaban, babu hanyar da zaka gudu sai kai jayayyar. Wata laƙatu safani, kuma ga sahubi ya haɗu na makaryata da masu gaskiya. Faj'al kitaballahi dir'an sabigan, to ɗauki littafin Allah da shi za ka yi, ka riƙe littafin Allah shi ne hujjarka, ya zama shi ne makaminka, littafin Allah ya zama shi ne sulkenka. Wa shar'a, kuma ka riƙe shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai faka ka maida ita takobinka. Wabdu fil maidani, sai ka bayyana a fili, ga Qur'ani ga shari'a. Was sunnatal baydaa, ka rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mai kwari mai haske. Dunaka junnatun, ita ce garkuwarka. Warkab jawadal azmi, sai kuma ka daukan ka haukan dokin himma da harama, kakka tsorata, kakka firgita, kakka razana. Fil jawlani, cikin yawon da za a yi da kai, to shine ma'anan jidali da kuma jayayya. To Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu aladan, inda muka yi kuskure Allah iyafe mana, ayoyin da suka yi kira zuwa ga ni'ima Allah ya samu a ciki, wanda suka yi azaba, maganan azaba Allah ya tsare mu. Allah ya bamu ilimi mai amfani, ya bamu rayuwa mai amfani, ya bamu ilimi mai amfani, ya samu cika da imani. To an samu sadakoki daga mutane waɗanda suka kawo domin a miƙa su zuwa ga masu bukata ƙarƙashin wannan kwamiti mai albarka wanda yake ninka ayyukan alheri a cikin wannan wata. Muna fata kofa ta bude, cewa jama'a su ci gaba da kawo taimako. Kwamitocinmu suna nan, da kwamitin marayu, da kwamitin marasa gata, talakawa da marasa lafiya, waɗanda wannan kwamiti yake iya taimaka musu daidai gwargwado bayan bincike da tabbatar da cewa suna da bukatan wannan. Da kuma waɗanda suka musulunta, maza da mata, waɗanda ake ba su gudunmawa a cikin wannan wata. Da haka kowa ya kawo nasa taimakon da nasa agajin da abin da zai iya. Wanda ya ce, malam ga sadaqar alqur'ani fi sabilillah, ina neman addu'a a wajenka da ƴan uwa musulmi saboda matsalolina na cikin gida da kuma harkokin kasuwanci na da ƴaƴana da kuma iyayena. Allah ya sa muna daga cikin ƴantantun bayi, kuma ya biya mana bukatunmu, amin. Wata ƴar uwa ta kawo alqur'ani guda biyu, a yi wa mijinta da mahaifiyarta addu'a, Allah ya gafarta musu, ita kuma Allah ya bata miji na gari, wato mijinta ne ya rasu. Kunga an yi zaman alheri kenan, tace awa mijinta addu'a da ya rasu, kunga sun yi zaman alheri ko? Inda ba haka ba sai tace mijinta ma mutuwan ma ta zama alheri, amma tace awa babata iyayenta addu'a da mijinta da ya rasu, kuma Allah ya bata wani mijin. Kunga wannan matar da ya kamata aura ce, domin wacce za ka mutu ta ma addu'a, ya kamata wani ya gaggawa ya aure ta. To Allah ya baki miji na gari. Wata ƴar uwa ta kawo atamfofi guda goma, atamfa mai gugan atamfa guda goma, ta kawo ta ce a rabawa waɗanda suka cancanta, kuma tana roƙon ita a yi mata addu'a, Allah ya biya mata buƙatunta na alheri. Sannan ta kawo yadi goma goma guda biyar, yadi goma goma goma, don ka a ce yadi goma a tsaya ya zama ba a cika ba, goma 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 guda biyar, ma'ana wanda zai isa guda goma, wanda zai isa mutum babbar riga da ya ciki da wando, in ma an yanki gefe sai a yi masa hula. Sannan wani dan uwa ya kawo alqur'ani a yi masa addu'a game da matsalolin gidansa, kasuwancinsa da sauransu, ina jin shine wancan na sama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam sai tambayoyi, mai wannan tambaya yana cewa yana da filin sayarwa ne da suke ciniki da wasu mutane, amma sai ya samu labari idan sun sayi wurin za su gina wato abun alfasha ne, wurin yin wani aiki alfasha. To shine shi kuma yace yana cikin damuwa ne, in ya sayar musu yana da laifi ne?
Yana da laifi, tunda ya san da ya siyan musu ne sai ta bayyana bayan cinikin za su aikata abin sabo, da ba shi da laifi. Amma tunda ya sani kafin a fara, to bai kamata ba, ko da wani irin matsala yake da shi, sai ya hakura, Allah ya kawo masa mai siye da zai yi gida, ko kamfani ko gona ko na abin da zai zama mai alheri domin Allah subhanahu wataala ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwani, ku yi taimakekeniya cikin aikin nagarta da tsoron Allah, kada ku yi taimakekeniya wajen saban Allah da kuma zalunci. Kaga wannan ya shiga cikin saban Allah, wanda zai siyarwa da wani gero ya mai da shi giya, ko ya siyarwa da mutum fili ya yi gidan giya, ko ya yi gidan karuwai ko gidan caca, kuma ya san haka za a yi, ai ya san ya taimaka wajen saban Allah.
Malam mai wannan tambaya yana cewa shi dai makanikin mota ne, to akwai wasu mutane da yake wa gyara amma yana jin kunyan su kuma ba sa biyan shi, to idan wani abu ya baci a motan wanda zai iya gyaruwa sai ya ce musu ya mutu, shi sai ya gyara ya sayar ya rike kudin, to hakan da yake akwai laifi ne?
Laifin tun a farko aka gina shi, kamata yayi ka gaya musu cewa kudin gyaran su kaza, kafin ma mutum ya fara aiki ya gaya wa wanda zai wa aikin hakkinsa, kuma yana gama aikin kafin ya shafa gumin goshinsa ka dauko hakkinsa ka danka masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ba ma'aikaci ladansa tun kafin gumin goshinsa ya bushe, ma'ana bai kamata ka kai wa mutum aiki ba ba ma ka da kuɗin. To kai kuskuren da kuka yi da farko da buku yanke ijara abinda za a biya ba, kun ga annabin Allah ne fa zai yi sana'a, amma sai da aka gaya masa abinda za a bashi kafin ya fara, ko yace masa me? Tace ya abatista ajirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin, qala inni uridu an unkihaka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijjat, zan aura maka yata amma ladan sadaqin da zaka biya kai she kiyo na shekara 8, fa in atmamta 10 fa min indika, in ka cika shekara 10 daga gare ka ne. Daka kuskure muke yi, sai mutun ya dauki yaro ma'aikaci a kantin sa ba tare da ya gaya masa haƙin sa ba, ko bai gaya masa lokacin da zai sallame shi ba, wannan zai sa shi yaga ana cutar sa shi ma sai ya bude kofar cuta, wannan ba daidai bane. Komai ayyar jejeniya, almuslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan, manzo Allah ya ce musulmi suna kan sharadin su, sai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halal. Daka baya kamata a fara sana'a ba tare da an gaya wa kowa haƙin sa ba. Yanzu muka ce maka ya halatta ka ci gaba da cutar su, ranar da suka gano kana cutar su su ne ko masu gaskiya? Domin za su ce maka macuci, in ka ce cuta ta kuka yi na cuce ku kuma duk ba ku da mutunci. Daka ka gaya musu aikin da nake muku ba ku biya na na daina, ya fi kyau ya fi sauki ya fi alheri da ka bude kofar cutar su dan suna cutar ka, wannan ba daidai bane.
Alam mai wannan tambaya tana cewa ita ne tana shan ruwa sai jinin al'adan ta zo mata, to wannan azumin da ta yi nayin tana da shi ko babu?
Ai tace tana shan ruwa sai jinin al'ada ya zo, ai kalmomi ne a fili, kenan sai da ta sha ruwa sannan ya zo, to me laifin sa? Ai azumi ya sha kenan. Akwai bambanci ki ce kafin na sha ruwa kuma rana ta fadi sai jini ya zo, ko wannan ma bai yi komai ba, don ba shan ruwan ne yake bata azumin ba cikan lokaci. In kafin rana ta fadi da minti daya ana ganinta jini ya zo miki, azumin rana ya kare sai kin rama shi, amma bayan faduwar rana kuma da minti daya sai jini ya zo miki, to jinin bai riske ki kina azumi ba ko da biki sha ruwa ba, ya zo ne bayan azumi ya kare. Daka wannan shine hukuncin ki, shine jinin ki bai bata azumin ki ba, dan sai da lokacin shan ruwa yayi sannan yazo.
Allah sai tambaya na karshe a yau, tace malam wai dan Allah menene hukuncin masu yin hasada akan aure ne, saboda malam sun rushe min aure ina dabdayin sa.
To hasada dai ba ta da kyau, kuma hasada mummunan al'amari ne wanda mun yi bayanin sa a baya, kuma in mun gamu da wata aya mai munasaba da wannan zamu ƙara bayani. Mun yi bayani akan kashe-kashen hasada. Malamai suna kasa hasada kashi uku. Hasada ta farko ita ce kayi guri, kayi fata, kuma ka aikata aiki domin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan uwanka ta gushe. Wato shine abin da Bahaushe yake cewa ta fashe kowa ya rasa. Kai baka so ta zo gurinka, shi din waccan ni'imar da aka masa ta ruguje. Hasada ta biyu kayi guri, kayi fatan abin da Allah ya masa ni'ima, Allah ya kwato nasa ya baka. Wannan hasada ce, amma ba ta kai waccan muni ba, ita ma mummuna ce. Hasada ta uku baka yi fatan nasa ya gushe ba, ko baka yi fatan ya gushe ya dawo gurinka ba, amma ka yi fata Allah ya baka irin abin da ya bashi. Wannan hasada ba ta da muni. Kaga mutum da karatu ka ce Allah ka bani karatu irin nawa ne, ko Allah ka bani kuɗi irin nawa ne, ko ka bani haƙuri irin nawa ne, ko gaskiya irin nawa ne, ko amana irin tawa ne, ko kirki irin nawa ne, ko tilawa irin ta alaran mawa ne. Kaga wannan ai baka ce shi tasa tilawa ta zube ba, baka kuma ce tasa tilawa ta dawo gurinka ba. To daga cikin illar hasada, Sheikh Usaimin a cikin littafinsa na Kitabul Ilmi wanda almajiransa suka tara, ya kawo illolin hasada guda goma. Mafi muni daga ciki shine faɗa ne da Allah. Domin wancan da ka ganshi da kuɗi ko da mulki ko da karatu ko da kaza, Allah ne fa ya bashi. Maimakon kai ma ka roƙi Allah ya baka, sai kake tuhumar Allah ya aje abu inda bai dace a ajiye ba, ko Allah ya ajiye abu a inda kai bai maka ba. To tsaya, idan Allah ya aje abu a inda kake ganin bai maka ba, ina kake so ya ajiye? A inda kai ya maka? Allah ya ce Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu. Allah shine mafi sanin inda ya kamata ya aje manjancinsa. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai sun masa hasada, suka ce wai ina ma ba shi Allah ya ba annabtar ba. Lola nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. Sai Allah ya musu raddi yace ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Su za su raba rahmar Allah, su ce ga wanda ya kamata a ba, ga wanda bai kamata a ba ba. Waɗanda suka yi miki hasada, watakila ba su da miji, zawarawa ko ƴan mata, suka ga kin samu miji mai gaskiya, mai amana, wanda zai rike ki tsakani da Allah, sai suka yi kutungwila, suka yi zagon ƙasa, suka ce ai ke ba ki da kirki, ko bai kamata ya aure ki ba ga wacce tafi ki, ko suka je suka rushe abin. To waɗannan ba su kyauta ba, abinda suka yi ba daidai ba ne. Kuma sai an kama su da laifi, sai sun nemi afuwarki. In kuwa sun ruguje auren ne saboda ke ɗin ba ki da kirki, wancan yana da kirki kuma bai san ba ki da kirki ba, sai ya zo, sai su kuma sun san zai cuti in ya aure ki, sai suka ruguje auren. To anan suna da gaskiya. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata mai suna Fatimatu binti Qais, sahabbansa biyu sun fito neman aurenta, amma Annabi ya rushe. Na farko yace ba shi da kokobo, wanda bai da kokobo kuwa ya akwai matsala. Na biyu yace duka yake, darrabul linnisa. Sai yace kar ta auri ko ɗaya daga cikin su, tare da mutane ne masu kirki, masu girma, amma suna da halin da bai kamata a ba su aure a wannan lokacin ba. Sai yace ta auri Usama. Sai ta ɗan yi shiru, daga baya ta bi shawara ta auri Usama, sai Allah ya sa albarka. Da haka a magana aure ba magana rufe asiri. Idan ka san mutum mutumin banza ne, sai ya zo da sigan mutanen kirki, yana son ya auri wata mutuniyar kirki, kuma kai ka san an yi auren za a cuce ta. To anan in an ba a tambaye ka ba kai shiru, amma ka ce da Allah me kake cewa game da wani, to wajibi ne anan tunda an dangana amana gare ka, ka faɗi gaskiya. Amma in ba a tambaye ka ba, sai ka ce to Allah ya sa sakamakon auren nan ya sa ya jatta halayensa su zauna lafiya. Amma in an tambaye ka an danka maka amana, wajibi ka yi bayani. Shi yasa malaman jarhu wa ta'dil, malaman yabo da falsafa a cikin ilimin musnad al-hadis, suka ce in ban da kare addinin Allah,
akwai mutane da ba za mu ce kala akan su ba amma sun ruwaito hadisi kuma za a dauka ayi aiki da shi ko ba su da kirki suna ƙarya wajibi mu gaya wa mutane dan mu tsara addinin Allah dan addinin Allah yafi kima a gurin mu fiye da su shine dalilin ilimin yabo da fallasa dan haka muna fata idan har kece ta kirki aka nemi a rusa aurenki da gangan to Allah ya fito miki da wanda aka rushe din ya zama kin samu fiye da shi ko Allah ya sa wancan din ya dawo daga baya aure ki su kuma Allah ya shirye su su daina yin haka akwai mutane da suke neman addu'a iri-iri wani yace yana so ya mallaki gidan kansa ne ya gaji da yawon haya a roka masa Allah ya bashi gida to Allah ya baka gida a duniya ya baka gida a lahira na aljanna wannan yace shi ko bashi da lafiya ne suke roƙon Allah a roka masa Allah ya bashi lafiya to Allah ya baka lafiya muna tawassali ga Allah da sunayensa da siffofinsa madaukaka Allah ya ba mu dukkan mara lafiya musulmi lafiya wanda yace shi ko bashi da aikin yi a roka masa Allah ta'ala ya bashi aikin da zai dinga yi to Allah ya baka aikin yi mai amfani dan aikin yi fa ba kowane aikin yi ne ya kamata a yi ba Allah ya baka aikin yi mai amfani aikin yi na sana'a wanda zai taimaki rayuwarka da addininka wannan yace an rike mana kudaden mu yana da haƙi da wani ya rike yace to a roki Allah ta'ala ya fito masa da wancan haƙin ko kuma ya bashi ta wata hanyar fiye da haƙin sa to muna roƙon Allah muna tawassali gare shi ya fito ma da haƙin ka wannan yace kuma ƴaƴan mu muke so a roki Allah ya shirye su to dukan mu musulmi Allah ya shiryar da ƴaƴan mu ko mutun ya dinga addu'a yana rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbi hamli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka ba mu zuriya ta kwarai mutun ya yawaita wannan addu'a Allah ya bashi zuriya ta kwarai abinda ka haifa da wanda zaka haifa da wanda baka haifa ba Allah ya kawo masu albarka wadanda kuma suke shiryayyu Allah ya kare shiryar da su wadanda suka karkace wa hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayensa da siffofinsa madaukaka Allah ya dawo da su kan hanya madaidaiciya wannan kuma yace shi admission yake nema kawai to me neman admission zai maka addu'a kuma ka faɗi inda kake neman admission din zamu mika takaddunka insha Allah ta'ala wannan yace kuma sauran bukatu ne na alheri saboda haka dukkan mai bukata ta alheri mu da ku gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya tsare mu daga abinki Allah ya daukaka musulunci ya daukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci ya kaskanta kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ta'ala ya taimaki gaskiya ya rushe ƙarya ya taimaki sunna ya rushe bid'a ya taimaki tauhidi ya rushe shirka ya taimaki adalci ya rushe zalunci Allah ta'ala muna roƙon sa rahamarsa da jin kansa da afuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama ya ji kanmu ya mana albarka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk